إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake ba mu ikon hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin Bulughul Marami min Adillatil Ahkam littafi wallafar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah karatun da muka saba mako mako a wannan bigire cikin masallacin asibitin koyarwa a nan cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 10/11 ga watan Safar shekarar hijira 1447 wanda kuma ya dace da 4 biyar ko ya dace da 5 ga watan August miladiya shekara 2025 za mu tashi da yardar Allah madaukakin sarki a sabon babi a cikin kitabul hudud wato littafin da yake bayani dangane da hukunce-hukuncen laifuka za mu tashi a babi na 5 babu ta'ziri wa hukumi sa'il babi da yazo don yin bayanin hukunci na ta'ziri da kuma hukuncin mai kawo hari ta'zir wato uquba wacce bata kai haddi ba suna cewa ta'zir abinda ake nufi da shi shine uqubatun dunyawiyatun ala ma'siyatin la hadda fiha wala qisas hukubatun duniyawiyya wani horo ne wanda ake yin sa nan gidan duniya alama asiyatin a sakamakon wani aikin sabo da wani ya aikata kuma la hadda fiha wala qisas kuma wannan sabon babu haddi da shari'a ta iyakance a kai ko kuma qisasi sabo ne wanda shari'a bata yanke masa haddi ba koko bata yanke masa kisasi ba wasu kuma suna cewa abinda ake nufi da ta'ziri shine at-ta'dibu ala ma'siyati la hadda fiha wala qisas ladabtarwa ne akan wani sabo wanda wannan sabo ba a nakalto haddi akan sa ba kisasi almuhim ta kowace fiska dai abinda ake nufi da ta'ziri shine wani horo da za a yi wa wani wanda yayi wani laifi kuma wannan horon shari'a bata yi masa iyaka da haddi ba baya daga cikin laifin da za a yi wannan horon baya daga cikin laifuka da suke da hukuncin haddi a shari'a sannan baya daga cikin laifuka da suke da hukuncin kisasi kisasi shine ramuko baya daga ciki wannan samaha ce sauki ne da kuma hikima da yalwa irin ta shari'ar musulunci yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wannan kofar saboda inda a ce kadai laifi wanda yake da hukuncin haddi shi kadai ne ake horo a kansa, to da ai an ci gaba da aikata laifuka nau'i daban-daban yadda aka ga dama, inda laifuka waɗanda suke da hukunci na haddi guda nawa ne mun karanta da ku anan, ko dai laifin zina ne, ko laifin sata, ko laifin kazafi, ko laifin shan giya a wajen wasu, yayin da a wajen wasu suna ganin laifin shan giya ma ta'aziri ne ba haddi ba ne, mun karanta da ku anan. Sannan laifi nawa ne mai kisasi? Kisasi laifin zubda jini ne yake da kisasi, ko kisan kai, ko cire wata gaba, ko kuma fasa wata gaba yin rauni, shi din ma ba kowane iri ba. Wannan shi yake shi ne nan ake samun haddi ko a samu kisasi. Sauran laifuffuka da za a aikata a samu mutum ya keɓanta da wata wacce ba muharramarsa ba, a samu mutum ya saci abin da bai kai nisabin haddi ba, a samu mutum ya ci hanci da rashawa, ire-iren waɗannan laifuka da makamantansu, ko ya ɓata wani suna, ya zagi wani ba ta hanyar ƙazafi ba, ya ce wani ɓarawo, ko ya ce masa maye, ko ya ce masa ɗan shegiya, ya zagi wani ko ya ci zarafin wani, kuma ɓatanci irin wadda ba na haddi ba, ba na ƙazafi, ya za a yi da shi? To laifuka suna nan kala-kala masu yawa, waɗanda idan aka ce babu wani horo da za a yi, to al'umma ba za ta zauna lafiya ba. Idan aka ce duk satar da mutum zai idan ba ta kai haddi ba, in ba ta kai nisabin sata ba, to ya ɗauki bulis, ya kuke gani? Ba a zauna lafiya ba. Ko duk abin da mutum zai yi da wata mata wacce ba muharramarsa ba, na biyan bukata ta sha'awa matukar ba su sadu ba, to ya yi bulis, to ya kuke gani? Ko a ce duk abin da mutum zai sha matukar ba giya ba ne, dan zuke-zuke, dan sheke-sheke, dan hambuɗe-hambuɗe, inda ba giya ba ne ya sha bulus? Ko duk abin da mutum zai yi na rashin adalci ko na cin amana ko na rashin gaskiya, zambacin aminci da sauransu, idan aka ce duk wannan tun inda ba sata ba ne da ta kai a yanke hannu, ya ci bulis, sai kaga ba za a zauna lafiya ba. To shi yasa akwai laifuka suna nan da yawa wanda ba laifuka ne waɗanda aka hukunta musu haddi ba ko kisasi, to amma shari'a ta yi istidraki, shari'a ta hukunta abin da ake cewa ta'aziri, ta hukunta abin da ake cewa horo wanda za a yi ya danganta da ijtihadi da ganin shi alkali ko shugaba wanda zai tsayar da wannan horon. Shi kuma as-sa'il shine wanda yake kaiwa farmaki ko hari na ta'addanci a kan rayuwar wani ko a kan lafiyar wani da amincinsa, ko kuma a kan dukiyar wani ko a kan iyalin wani, dukkan wanda ya kai farmaki a wani mutum musulmi wanda yake da kariyar jini da dukiya da mutunci, to wannan mai kaiwa farmaki ana ce da shi as-sa'il,
as-sa'id mai kaiwa hari mai kaiwa farmaki dan ta'adda sawa'un gidaya ya haura ko akan hanya ya tare yayi wannan barazana wannan ana ce mashi as-sa'id to wannan babi ya zo ne don ya karantar da mu hukunce-hukuncen ta'ziri kama daga meye ta'zirin da kuma yadda ake ta'ziri wasu hukunce-hukuncen da suke da alaka da ta'ziri sannan ya mana bayanin kuma hukunce-hukuncen dan ta'adda musamman wanda yake mai kaiwa hari ko farmaki shi dai gabanin mu je zuwa ga hadisin farko yana da kyau mu ambace wani al'amari da malamai suka ambata a karkashin wannan babi na ta'ziri kasancewar ta'ziri yana da alaka da haddi ta fiskar kowannensu horo ne kuma kowannensu horo ne a sakamakon wanda za a horar din ya aikata wani abu da ba daidai ba shi yasa duk lokacin da za a ambaci ma'anar ta'ziri to sai ka ji an ambaci haddi saboda za a ce maka horo ne ko hukuma ce ko ladabtarwa wacce ba haddi ba ko ba kisasi ba sai ka ji an kira haddi to don haka sai malamai suke ambaton to me bambance-bambancen da suke tsakanin haddi da kuma ta'ziri wannan yana da muhimmanci saboda kowanne idan shine ya kama a ajiye shi a gurbin sa kuma a bashi abin da ya cancance shi haka wasu malamai sun ambace bambance-bambance da yawa wasu sun kai bambance-bambancen har guda goma to amma dai mafiya girma daga cikin bambance-bambancen akwai kasancewar shi haddi shari'a ta riga ta masa gurgudu sabanin ta'ziri shi haddi shari'a ta masa gurgudu haddin zina ga wanda ba magidanci ba bulala 100 ga wanda yake magidanci rajam kaga an masa gurgudu haddin kazafi bulala 80 haddin shan giya idan mun tafi akan haddi ne bulala 40 ko bulala 80 kamar yadda yazo haddin sata yanke hannu duka idan sun cika sharuɗa na tsayar da haddin kamar yadda muka karanta ɗaya bayan ɗaya to amma ta'ziri shari'a bata masa gurgudu ba bata masa gurgudu ba ba shi da mafi karanci sannan mafi yawanci an yi sabani kamar da zamu karanta mafi karancin ta'ziri mun karanta da ku anan a babin hukuncin wanda ya sha giya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa an doki wani wanda ya sha giya da takalmi da hannun riga da bulala wanda yake nuna maka cewa hatta mai duka da hannun riga ma shi ma yana cikin masu hukunci mai duka da takalmi ma yana ciki haka ta fiskar karanci na ta'ziri shari'a ba ta yi wata aziri iyaka ta ƙasa ba in an ga za a yi ta'ziri da duka sai a yi dukan ma idan an ga za a yi da bulala ko da takalmi ko da igiya sai a yi idan an ga za a yi ta'ziri ne da ɗauri ko ta'ziri da kora daga gari ko ta'ziri da kauracewa da kin yin magana ko ta'ziri da maganganu waɗanda za su bata masa rai maganganu na ayyarawa maganganu na aibatawa maganganu na kunyatarwa duka wannan zai shiga cikin ta'ziri kun ga sabanin haddi ba a haddi da baki ba a haddi da tsauri in banda abin da yazo dangane da tagribu am korar shekara in banda abin da yazo dangane da korar shekara ga saurayi ko budurwa sannan na biyu daga cikin bambance-bambance haddi ba a ceto duk wanda haddi ya tabbata kansa yayi sata za a yanke masa hannu yayi zina za a mar bulala ɗari ko za a jefe shi ko yayi kazafi za a mar bulala 80 ya tabbata za a zartaura zartaswa to ba a zuwa neman ceto ba a zuwa wajen alƙali ko wajen shugaba don ya bada ceton wannan wanda za a tsayar masa haddi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da wani sahabi a tashfa'u fi hadd min hududillah yanzu kai garajanka har ya kai ka zo neman ceto cikin haddi daga haddodin Allah a wani wuri yace na rantse da wanda raina ke hannunsa da a ce Fatimatu ƴar Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata sai na yanke hannunta da aka sha'ani na haddi babu maganar neman ceto ko beli amma ta'ziri ana neman ceto neman doki neman beli neman yafiya laifin da ta kama ai hukunci a wanda yayi shi hukuncin nan ya zama kuma ba na haddi bane na ta'ziri ne wanda shi ta'ziri tsayar da shi yana koma wa ijtihadin mai hukuncin ne kamar alkali to wannan alkalin yana da cikakken dama a shari'a a roki alfarma a wajensa ya rage a roƙi alfarma a wajensa ya ma yafi saboda ta'ziri ne amma haddi la haddi babu yafiya sannan na uku bambanci na uku shi haddi daidai ne da babba ina nufin babba na manyan gari daidai ne da babba a gari da karami a gari daidai ne da shugaba da wanda ba shugaba ba daidai ne da ƴaƴan manya da ƴaƴan talakawa a haddi duka ɗaya ne in dai laifi ya zama haddi sata ce ko kazafi ne ko zina ce to da wanda yake rayuwa yake gararan ba akan titi da tasha da kasuwa da wanda yake yarima ne a gari dan sarauta jinin sarauta wanda ake wa kakaki da algaita duk ɗaya ne duk wanda aka same shi da laifi na haddi to yadda za a yi wa wancan makaskanci bulala ɗari ko 80 saboda ya yi kazafi to haka za a yi wa yariman gari bulala ɗari ko 80 ba su da bambanci kamar yadda ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallama yace na rantse da Allah da a ce Fatimatu binti Muhammad za ta yi sata da na yanke hannunta kaga dai ƙarshen girma kenan ko karshen alfarma kenan karshen matsayi bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yar gidan annabi Muhammad tsira da amincin Allah sabbata gare shi dan haka babu mai ketare haji sabanin ta'ziri shi ta'ziri ana samun bambanci tsakanin manya da kuma kanana ba ina nufin manyan shekaru ba da kananun shekaru a fiska wacce take fiskar gari fiska mai daraja a gari kamar sarki a gari ko kuma alkali a gari ko chairman a gari ko limami na gari ko wani babban malami mai karantarwa a gari fiskoki waɗanda suka shahara da daraja da mutunci da ɗaukaka Allah ya ba su to irin waɗannan fiskoki idan ta kama suka yi wani laifi da za a yi musu hukunci wanda ba na haddi ba mun ji idan haddi ne ba bambanci na ta'ziri to su akan duba fiskar su a bambanta musu hukunci da wanda ba su ba har ma akan kauda kai a rufa musu asiri saboda daraja da alfarma da Allah subhanahu wataala ya musu za mu zo mu karanta hadisi akan wannan kar wani ma ya ce aha ana daurewa manya gindi za mu zo mu karanta hadisi akan wannan daga cikin bambance bambance akwai kasancewar shi haddi haddi yana kasancewa ne akan saba wa shari'a yana kasancewa ne akan sabon Allah ko kace saba wa shari'a ko zuwa da wani haramtaccen abu a addini wanda aka ayyana shi kamar zina kamar kadafi shan giya sata duka wannan saba wa shari'a ne ta'addanci ne wa addini ketare iyakar Allah ne shi kuma ta'ziri ba sai lalle saba wa shari'a ba ta'ziri yakan zo sakamakon saba wa tsari saba wa doka mukhalafatun nizam saba wa doka takan sa ai ta'ziri akan yi wa dalibi ta'ziri a makaranta saboda saba wa malam ko saba wa wata doka daga dokokin makaranta akan yi wa ma'aikaci ta'ziri a ma'aikatarsa ta hukuma ko ta kamfani sakamakon saba wani tsari da yayi na wannan hukuma ko tsari na wannan kamfani miji yakan yi wa matarsa ta'ziri ko uba yakan yi wa ɗansa ta'ziri duka sakamakon wani laifi da yayi wala'alla wannan laifin kai tsaye ba za a kira shi sabon Allah ba amma haddi yi wa wani laifi ba ya sa a tsayar da haddi sai yi wa Allah laifi kadai shi ke sa a tsayar da haddi sannan na biyar daga cikin bambance bambance mai tsayar da haddi mai tsayar da haddi labudda ya zama shugaba ko na'ibinsa shugaba ko na'ibinsa in an ce na'ibi ba wai ana nufin na'ibi mataimaki ba ana nufin na'ibi wanda shugaba ya wakilta shi irin wannan aiki kamar yanzu a jiha a ce gwamna shine shugaba mai tsayar da hukunce-hukunce amma saboda fadin kasa da yawaita jama'a wannan yasa sai ya nada wannan ya tare can wajen ya nada wancan ya tare can ya nada wancan ya tare can sai ya zama wato yayi hannaye da yawa yayi wakilai da yawa yayi na'ibai da yawa ya ba kowannen su jurisdiction hurumi da zai tsayar da gudanar da aikin su na hukunci kamar alkalai alkali na'ibin shugaba ne ba shine shugaba ba na'ibin shugaba ne irin su ne nuwab wadanda suke wato zama a madadin shugabanni to haddi ba mai tsayar da shi sai shugaba ko na'ibin sa sabanin ta'ziri ta'ziri mutane guda hudu suna iya yin ta'ziri uba yana iya wadansa ta'ziri uba yana iya yin ta'ziri wadansa a sakamakon wani laifi da yayi masa sannan uban gida yana iya wa bawansa ta'ziri yana da bawa ba wannan yayi wani laifi to yana iya masa ta'ziri a matsayin sa na uban gidansa sannan miji yana yi wa matarsa ta'ziri ta yi nushuzi kamar da zo cikin alqur'ani mai girma wallati takhafu nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna sannan haka malami yana iya yi wa dalibinsa ta'ziri to wadannan yana daga cikin bambance-bambance da malamai suka ambata ko wani bambance mai muhimmanci amma shi ma za mu karanta hadisi a kansa nan gaba insha Allah ta'ala kasancewar barna a cikin haddi ba a biyanta amma barna a cikin ta'ziri abun biya ne a ra'ayin jumhurin malamai barna a cikin haddi mana idan haddi ya kai ga kisa bulala ɗari za a mar amma kafin a gama ɗarin nan aka taba shi aka ji barai ko kuma an gama ɗarin amma ya kasa ɗaukarta daga nan sai asibiti a nan dai bai tashi ba sai ya rasu ko wajen yanke hannu aka yanke hannu an yi duk abin da ya kamata bayan yanke hannu amma ya zo da ƙarar kwana sai ya rasu to irin wannan ta'adi da ya biyo baya a cikin haddi babu biya a cikinsa amma sabanin ta'ziri idan ta'ziri ne ya zo zai yi masa bulali ana cikin wannan bulali sai bulali suka haifar da ta'adi barna ko kare ya gaba ko lalacewar wani bangare na jiki ko mutuwa to wannan abun biya ne hadisi zai zo akan wannan insha Allah ta'ala a cikin wannan babi namu kamar yadda na ambata da farko cewa shi ta'ziri shi ma za ka iya sa shi a cikin bambance-bambance a kasancewar haddi hukuba ce wacce take komawa bulala ko zub da jini amma haddi amma ta'ziri ba lalle ya zama bulala ba ba lalle ya zama hukuba ce da za ta zub da jini ba ta'ziri ana iya yin sa hadda ta'ayiri hadda wato gaggaya mutum maganganu da zai kunyata ana ta'ziri da wannan ana yi da kauracewa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauracewa iyalansa wata guda to za mu dauki hadisin farko hadisin Abu Burda Al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه وانا حديثي أنسى مشهد أبو بردة الأنصاري رضي الله عنه يتشي يا جمان ذن الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا تشيوا لا يجلد فوق عشرة أصوات باء بولالا سمد بولالا سمد أماجيا دلي قوما باء بولالا سمد أماجيا قوما إلا في حد من حدود الله سيدي أتكين وني حدي daga haddodin Allah muttafaqun alayhi wana hadithin yana bukhari yana muslim ba kura annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi yace ba a bulala sama da goma sai idan a haddi ne daga cikin haddodin Allah wannan hadithin malamai sun yi sabani wajen fahimtar hakikanin ma'anarsa shin me wannan hadisi yake nufi saboda zahirin sa dai zai zama yana nufin haddi a na kadafi ko haddi na zina ko haddi na shan giya ko haddi na kaza da mu karanta zahirin sa haka za a fahimta haka waɗanda suka fahimci haka sai suka ce to ba a ta'aziri sama da bulala goma idan kaga horo ya wuce bulala goma to sai idan haddi ne bulala 100 ga wanda ya zina ko 40 ko 80 ga wanda ya sha giya ko kuma yanke hannu ga wanda yayi sata saka babu bulala ta horo da ta haura goma sai bulala haddi ba 12 ba 15 ba 20 ba 25 ba 30 sai dai dan haddi wasu malamai sun yi wannan fahimtar a wannan hadisin wasu malamin kuma suna ganin cewa wannan hadisin ba yana magana akan haddi na horo bane yana magana akan haddi na doka ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah da al-Madrin Sayyid Ibn Qayyim da kiraso Sheikh Al-Allama Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'idi Allah ya musu rahama da wasu malama na baya da na yanzu suna da fahimtar cewa wannan haddi da ake nufi anan ba ana nufin haddi ne na horo ba ana nufin haddi ne na dokokin Allah kamar yadda yazo cikin alqur'ani mai girma hududullah da ma'anar iyakoki da dokoki bi fadin Allah madaukakin sarki at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrifun bihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alayhima fi maftadat bih tilka hududallah fala ta'taduha da Allah madaukakin sarki ya ambaci saki karobi ne na uku sai dai a hakura a rabu kamar yadda aya ta gaba ta ambata to sai Allah ya ambaci ko dai mutum ya rike da kyautatawa ko ya sake da kyautatawa sannan kar wani ya tashi rabuwa da matarsa dan rashin dattaku da rashin mutunci da rashin sanin arziki yace zai karbi wani abu a wajenta lokacin da zai sallame ta idan har ya zama cewa ita ce take ganin ba za ta tsayar da dokokin Allah a cikin zamantakewar ta aure ba saboda ba ta son mijin, to babu laifi ta fanshi kanta. Sai Allah ya ce tilka hududullah, waɗannan hukunce-hukunce da aka yi muku bayani dokokin Allah ne, fala ta'taduha, kar ku ƙetare su. Don haka wanda ya riƙe matarsa da zalunci ba da kyautatawa ba ya ƙetare iyakar Allah. Wanda ya saki matarsa a wulakance tozarta ta ya ƙetare iyakar Allah. Wanda yayi matarsa da mari da tsinka jaka ya sake ta ya karɓi dukiyarta ya ƙetare iyakar Allah. Wanda matarsa ta ƙi shi ta nemi rabuwa kuma ya ƙi karɓan fansa ya ƙi yarda da rabuwa ya ƙetare iyakar Allah. Dukkan waɗannan abubuwa sai Allah ta'ala ya ambace su hudud, sai ya ambace su hudud, dokoki da iyakoki. Haka dukkan wanda ya saba wata doka a cikin waɗannan dokokin ya cancanci a yi masa horo. Haka dubi faɗin Allah maɗaukakin sarki, uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisa'ikum, har zuwa faɗin Allah ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi, ko sai ce me tilka hududullah fala taqrabuha, waɗannan abubuwan da aka zayyana muku a cikin wannan aya kama daga halatta muku saduwa da matayenku da daddare a Ramadan, mafhumin saban da saduwa da rana, da kuma dokar da aka kafa muku ta ci da sha a tsakanin faduwar rana da ketowar alfijir, da kuma hukuncin itikafi da hana muku taɓa matayenku a halin itikafi da sauran hukunce-hukunce da ayar ta ambata, sai Allah ya kira su hudud. Don haka kowane ɗaya mutum ya saba daga ciki, to ya saba haddi min hududillah. Kun ga dukkan waɗannan abubuwan da aka ambace su hudud, ba zina a ciki, ba sata a ciki, ba shan giya a ciki, ba ƙarrafi a ciki, wasu dokoki ne, wasu bi za a yi, wasu bari za a yi, amma duka Allah ya ambace su hudud. Naka waɗannan malamai sai suka ce a nan da aka ce la yujladu fawqa asharati aswaqin illa fi haddin min hududillahi, ba a bulala sama da tsumagiya goma sai dai cikin haddi daga haddodin Allah, ma'ana sai dai cikin abin da ya saba doka daga dokokin Allah. Ba a bulala sama da goma sai dai cikin abin da yake ta alfarmar dokar Allah. To ba ana magana akan sai dai in zina bane ko sai dai in kazafi bane, a'a ana magana akan sai dai wannan laifin ya karya dokar Allah ne. Amma wasu laifuka wanda ba dokokin Allah suka karya ba, to ba a bulala sama da goma, iyakacinka goma. An bata maka rai, an maka ba daidai ba, kai miji ne ko kai malami ne ko kai sayyadi ne, an maka ba daidai ba ko kai uba ne, to matakar wannan ba daidai din ba, kai tsaye ba Allah aka yi wa ba, kai tsaye ba dokar Allah aka karya, kai tsaye ba, ina cewa kai tsaye, saboda duk wannan sabon saba Allah ne. Amma ba kai ba saba wa Allah kai tsaye ba, wani abu ne da ba sa so a kai ko wani abu da suke so ba a yi ba. Ka kaga ba kai tsaye bane. Haka irin waɗannan laifuka to kar wajen horo kai bulala sama da goma. Fa'ai. Ko wata iriniya ta yara a cikin gari a kama su a kawo wajen hukuma to za a musu bulala banda sama da goma. Matuƙa kai tsaye wannan laifin ba dokar Allah ya karya ba, ba saba wa Allah ba ne. Waɗannan malamin suka ce abinda hadisi yake nufi ke. Wasu malamin suka ce gaba ɗaya ma magana ta ta'ziri, yawan bulali na ta'ziri sun danganta da jinsin laifin. Kowane laifi a duba jinsinsa da yake da haddi, sai ai bulalin kar su kai na haddin jinsinsa. Idan aka kama mutum da kallon mata, ko aka kama shi da shiga cikin mata, ya shigar mata ya shiga cikin mata, ko aka kama shi da ɗaukar 'ya'yan mutane a mota, ko aka kama shi da rungumurungumar mata a ɗaukar amarya, to irin wannan laifi ne wadda asalin layinsa layin jina ne. Amma tun da bai kai jina ba, to ta'azirinsa sai a yi shi bulali kada su kai haddin zina. Kuma haddin zina bulala 100 ne, to sai a yi bulala ƙasa da 100. Kamar yadda aka samu daga Ali ibn Abi Talib, sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, an kawo masa wani ya keɓe da wata, ya shiga da wata ɗaki aka kama shi ba da zina ba, ya sa aka masa bulala 200. Raya ba ta kai 100 ba ko? So haka idan aka samu mutum ya yi ɓatanci, ya ɓata suna, amma da lafazin da ba na ƙazafi ba. Domin karanta, mun yi karatu kan ƙazafi da ku a nan, so ba kowane ɓata suna ne ƙazafi ba. Sai ya ɓata suna ba da lafazin ƙazafi ba, shi ma laifi ne. Manzo Allah sallama ya ce duk wanda ya gaya wa musulmi abin da ba haka ba, to matsuguninsa ɗiwar 'yan wuta, sai ran da ya tuba ya fasa. Haka laifi ne. Idan aka zo masa hukunci ta'aziri za a yi ba haddi ba, tunda ba ƙazafi ba ne, to sai a duba a wannan layin na ɓatanci da zagi da cin mutunci, uwar laifi a wannan layi shi ne ƙazafi. Haddin ƙazafi kuma bulala 80. To sai a yi masa haddi, a sai a masa ta'ziri ƙasa da bulala 80. Kamar 78 kenan. Ko kuma aka samu mutum ya yi sata, sata da bata kai nisabi ba, yawan abin da ya ɗauka da darajarsa bai kai nisabi ba, to idan an tashi sai a yi masa ta'ziri. Menene hukuncin haddi akan wanda ya yi satar abin da ya kai nisabi? Yanke hannu. To sai a yi masa horon da ba zai kai yanke hannu ba. Wannan fanna faɗan fahimtar wasu malamai ne,
na yadda ake yin ta'ziri kar ku manta muna magana akan ta'ziri ne karkashin wannan hadisin da ya magana bulala goma wasu malaman suka ce bulala goma ne ta'ziri kada ya wuce indai ba haddi bane wasu malaman suka ce a'a ai abinda ake nufi da haddi anan iyakar Allah ba haddi na horo ba da aka dille hun da ya shafi saba wa Allah to za a iya ta'ziri a cikin sa fiye da bulala goma kamar kin zuwa sallar jami'i kamar cin hanci da rashawa to malamai kashi na hudu su kuma sai suka ce a duba mafi karancin haddi mafi karancin haddi to kada kar horon ta'ziri ya kai a cikin haddi da muke da shi wani irin horo ne mafi karanci a haddi muna da jefewa muna da yanke hannu muna da bulala 100 muna da bulala 80 muna da bulala 40 wani ne mafi karanci a wajen waɗanda suka ce haddi shan giya bulala 40 ne to bulala 40 shine adana hadd a wajen wanda suke ganin cewa haddin giya ya tashi daga 40 ya koma 80 to mafi karancin haddi a wajen su bulala 80 ne a wajen waɗanda suke ganin kuma ijtihadi ne na liman na alƙali haddin wanda ya sha giya ya ga 40 zai masa ko 80 da wanne ya fi dacewa kowanne shari'a ce to wajen waɗannan shi ma mai ta'zirin ya danganta da wanne za a kamanta shi da bulala 40 za a kamanta shi ko da bulala 80 cikin waɗannan zantuka zancen ya ne ilimi shine fahimtar waɗanda suke cewa hududullah suna nufin dokokin Allah da haka duk wani laifi wanda zai shiga cikin sabawa Allah ita da iyakar Allah to wannan laifi babu laifi idan alƙali ya yi hukuncin ta'ziri da ya haura bulala goma akan wannan laifi ya duba ya ga bulali da suka kamanci irin wannan laifi ya aiwatar Allahu ta'ala alam to karkashin wannan hadisin har yanzu zamu iya cewa to kenan haddi a ta'ziri ba shi da iyaka ta sama kamar yadda ta ƙasa ba shi da iyaka ba shi da gwargwado ta ƙasa to haka ta sama idan wannan hadisin da ya magana akan bulala goma ba yana magana ne akan dukkan ta'ziri ba to kenan ta'ziri ta sama ba shi da iyaka to shi ma malamai suka yi saɓani akan wannan wasu suna ganin cewa iyakarsa bulala goma wasu kuma suna ganin a'a ta'ziri ta sama ba shi da iyaka yana koma zuwa ga ijtihadin alƙali shine zai duba ya ga wannan laifin da wannan mai laifin wani irin horo ne ya kamace shi a irin wannan wuri a cikin irin wannan society cikin irin wannan society zai hanga ya gani shi yasa shi mai hukunci hukuncinsa baya zuwa iri ɗaya wa mutum biyu ko da kuwa laifin ya zama iri ɗaya to wannan zance kuma shi ne ya fi inganci ta'ziri yana kuma zuwa ga ijtihadin alƙali hadisi na gaba hadisin na Aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وأنا حديثي أنكر بوشد غنانا إشاء أم المؤمنين الله قال يدعى قريتا النبي الإيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم وصورا روا masu matsayi ku saurarawa masu matsayi tuntuban su illal hududa in banda haddodi Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i da Baihaqi suka rawaito hadisi mallan yayi shiru akan sa saboda wadansu littafansa yana kallon hadisin hadisi ne hasan me ake nufi da aqilu ذوي الهيئات عثرات ما كان في ذا اقيلوا ما كان في ذا ذوي الهيئات ما كان في ذا عثرات اقيلوا daga iqala iqala kuma yana nufin janyewa idan mutum bi suka yi ciniki daya ya saya a wajen daya daga baya sai cikin su biyun wani yayin da damar cinikin ko mai saya ko mai sayarwa ya dawo wa dan uwansa yana neman a fasa wannan cinikin to yarda da a bata cinikin shi ake cewa iqala yarda da bata cinikin shi ake cewa iqala sai ka janye masa sai ka yafe masa ka kawar da kai ka dawo daga cinikin kamar yadda ya nema to anan ababi na hukunci abinda ake nufi da shi da hausa naftara shi da saurarawa ba saurarawa na ji da kunna ba wajen tsayar da hukunci to ya zama akwai sassauci akwai rangwantawa kama daga sassauci a hukuncin har zuwa kawar da kai da yafewa shi ake nufi da iqala kamar yadda mai ciniki ya yafe wa dan uwansa su ware ciniki ya bashi kayansa ya karbi kudinsa ya karbi kudinsa ya bashi kayansa to ababi na uquba ababi na ta'ziri nan ana nufin shi wato yafewa da janyewa ko rangwantawa kuma ake nufi da zawul hay'at abinda ake nufi da zawul hay'at ana nufin masu fiskoki na musamman masu kamanni na musamman na daraja a gari ko mai anguwa ne a anguwarsa yana daraja limami a masallacinsu yana daraja malami a gari kai da duk wani wadda wani dakta anguwa ko professor mutane waɗanda ana kallon su da daraja ko wani professor sannan ne an san shi mutum rich wani da an san shi mutum kirki wani amshaki dan kasuwa an san shi mutum kirki wasu malamai suka ce abinda ake nufi da dun hai'a sun takura abin suka ce salihi mai addini amma shekul islam ibnu taymiya Allah ya masa rahama ya ce bai takaita iya haka ba duk wanda ya tsare mutuncinsa fiskarsa take da daraja a cikin al'umma to ya shiga cikin zawul hay'at dan haka manyan gari idon gari masu mutuncin gari ababi na ta'ziri da su ake me ake nufi da atharat atharat na fassara shi da wasu da tuntube laifi ne amma ana ce masa tuntube saboda ko dai karamin zunubi ne cikin asfagha'ir kananan zunubai wanda wannan baka raba kowa da shi har liman din har shehi har kowa ma baka raba kowa da karamin zunubi kowa ne wannan fa har waliyai har waliyai har gausi ba ka raba kowa da karamin zunubi Allah ta'ala ya ce walladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam haka akwai al-lamam sune as-sagha'ir ba wanda yake tsira da su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waliyan farko suka ce ya ma'aikin Allah idan muna tare da kai kamar an dora tsuntsu akan mu amma idan muka koma gida ko kasuwa sai zuciyar mu ta canza mu shagala annabi sallallahu alaihi wasallama yace wai ai da za ku rika rayuwa ko yaushe a irin yadda kuke a gabana da mala'iku sun rika yi muku musafaha sallallahu alaihi wasallam kina kaga ba zai yiwu bane kowa ne wannan ko kuma kace atarat laifi ne babba amma tuntuban sawu abinda ake cewa zalla ta ɗebe shi tsautsayi ya ɗebe shi ba a san shi da wani laifi ba a san shi da wani aibu ba yau tsautsayi ne ya ɗebe shi wannan kuma abu ne mai sulhu ko liman ya ci kudin kwamitin masallaci ko sarki an kama shi da wata bazawara to yanin soyayya ne tsautsayi a san shi da haka ba to haka sai ya faru to irin wannan shi ake cewa asarat to idan mun tattara ma'anonin sai mu ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku saurarawa manyan mutane akan laifukansu da ku same su da su to idan ta kama an kama mai anguwa da wata bazawara a zaure ba zina ake yi bacin rana ko an kama neman ya ci kudin kwamiti bai saba ba haka aka saba ba ko kuma rai ya ɓaci sarki ya gaya wa wani talakansa wata magana ta ɓatanci wadda ba ƙazafi ba shi kuma ya je ya kai kotu aka kira sarki to idan aka zo a duba girman sarki mu da aka irin wannan ko shari'a ce in za a yi ta aka ce ana ƙara sarki kotu to sai kotu don mutunta sarki sai ta gana da shari'ar sarki ba a idon jama'a ba saboda girma to amma mu al'ummar mu ba haka ta san manya ba al'ummar mu ba ta ɗauki manya haka ba duk da suna da kurakure kashin dankali suke mana to amma fa shari'a ta ba su girma ta ba su matsayi yanzu sai a fanta wani bulala 40 ta aziri mai anguwa ya irin laifin a yafe mar liman ya irin laifin a yafe mar ciyaman ya irin laifin a kau da kai sai a kama shugaban ƙasa da laifi na cin kuɗin ƙasa ko cin amanar ƙasa sai a je a kai shi kurkuku amma ɗaki na musamman da AC da komai da komai abinci kuma ba bambancin irin wanda ya saba ci. Kula sosai, kawai iya talala iya daurin da aka marshi ne ba zai gana da iyalinsa ba. Yayin da wani kuma an ajiye shi a cikin laifinsa bai kai na shugaban kasa ba, amma ajiye shi a cikin kashinsa da fitsarinsa. Sai don zawul hay'at. To mu zama wayayyu akan wannan abu. Na haka don gwamna ya hau jirgi ya tafi Abuja ba tsine maza ka ce sai a kasar suna hawa jirgi suna barin mu. Za su bar kuma. Za su bar kuma nan. Adalci aka wajabta musu su yi, amma ku da su ba ɗaya ba ne. Ba ɗaya ba ne. So ka ji ana cewa makarantun 'ya'yansu, maganin 'ya'yansu, kaza ɗin 'ya'yansu, kaza kaza, ai ba ɗaya kuke ba dama. Ba ɗaya kuke ba, kuma shari'a ba ta mu kallon ɗaya. Ba ɗaya kuke ba, ka kwantar da hankalinka. Ba ɗaya kuke ba. Sosai. Ba ɗaya kuke ba. Wani yaron da kake masa hasada an kai shi Germany an masa magani, in ya sha ruwan da kake sha za masa tiyata. Ruwan da kake sha in ya sha ya ƙoshi sai an mai tiyata. Wai ba gangan ba ne, ba ƙarya ba ce. Ai rayuwar ce haka, waƙe ne, bambancin na gaske ne, ba na ƙarya ba ne ba. To ka yarda da bambancin, in ba ka yarda ba kuma ka nemi 'yarsu. In ba ka yarda ba ka nemi 'yarsu don Allah da aure, in iri ɗaya ne. Tato wani yana ta surutu wai ɗaukan amarya wai sai a jirgi, ba jirginsu ba ne, nasu ne. Ta ku gob su kuma jirgi na zawil hay'at. Lokacin da muke zaune a muke karatu a Madina, idan alhazai sun zo, ɗalibai sukan bazu gidajen alhazai su nemi su wa'azi, wanda har yanzu ana yi. Ba ina nufin an daina ba, ina nufin ni lokacin zamani na. Alhazai akan bi alhazai gidajensu ana yi musu wa'azi a kan abin da ya shafi umra da hajji da gyaran aƙida da ziyarar Madina da sauransu. To akwai wani tsari da Larabawa suka fito mana da shi, da yake wannan tsari na wa'azi da muke yi wa alhazai, Larabawa sun shigo ciki da tsare-tsare. To sai suka zo mana da wani tsari da suke cewa tawiyatul wujaha. Tawiyatul wujaha wato wa'azin manya. To ko gida za a je, in an san gidan akwai wani famsek, ko gidan akwai wani deputy gwamna, ko gidan akwai wani babban director ko head of service, ko wani hamshakin ɗan kasuwa, ko wani babban malamin makaranta, to sai a ɗauki listinsu, su sai ya zama za a kira su ne a wani waje daban. Kuma ƙarshe ma don su je ɗin sai a ce misali ana neman su a Green Palace, ko ana neman su a ƙasar Taiba, ko ana neman su a kaza lokaci kaza, a je a zuba shayi da ɗan wani ɗanyen bos, ɗan wani ɗan abu kaza haka, irin da kujeru duma-duma da 'yar fulawa haka a gaba. In ba haka ya gani ba zai ji wa'azi ba. Ka zo ka haɗa cikin alhazai ka ce za ka masa, ba zai saurare ka ba. Amma ka sa masa shayi da 'yar fulawa da ɗan wane ne, aka zo da 'yan baƙin Larabawa aka zauna ana ɗan shan shayi ana ɗan abunan, shikenan sai ka ce oke. Sai ku hankalinsa irin wannan ne. Allahu ta'ala alam. Allah ka tara masu ladan abu da muke daidai. أنا مكي كسكري الله غفر كامنا وصل اللهم وسلم النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.